إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسك سادوة وانا مسلاتي من البركة مسلاتي أبي هريرة وانا غرينا الريت وانا رانا تا الحميس وتتدي دي درانا شاشي دقا وطن صفر جلدو دايا دقري حدود أربعين دا أكو دي 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 دا رانا أشرين دا أكو قواتن ترى دبو بيو دا أشرين دا دايا ميلادية. Dan cigaba da karatun wannan risala mai suna Al-Usulul Thalatha, wallafar Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wanda wannan shine zai zama darasin mu na tara a cikin wannan littafi. A karatunmu da suka wuce mun zo karshen bayani akan Al-Aslul Awwal, wanda shine ma'rifatul 'abdi rabbahu, shine bawa ya san wane ne ubangijinsa. Yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi al-aslu thani, za mu tashi asali na biyu, wanda shine ma'rifatu dinil islami bil adilla, shine sanin addinin musulunci da dalilai, wanda wannan gaba man dan taba karatu a kanta a darasin da ya gabata. Muka ce asali na biyu daga cikin usulus salasa shine bawa ya san menene addinin sa na musulunci kuma da dalili, dalili kuma na alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan aka ce al-islam nace wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, shine al-istislamu lillahi bit tauhid, sallamawa da mika wuya ga Allah ta hanyar kadaita shi da tauhidi, ta hanyar kadaita shi da bauta, ta hanyar kadaita shi da abubuwan da shi kadai ya cancanta a kadaita shi da su. Wal inqiyadu lahu bi ta'a, da kuma mika jayuwa gare shi ta hanyar yi masa da'a, bin umurnin sa da nisan tarhanin sa. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, da kuma barranta daga shirka da ma'abuta shirka, ma'ana mushrikai masu shirka. To wannan shine addinin musulunci, ko kace dinul islam ka takaita, ko kace al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'a wal bara'ati min ash-shirk, ko kace wal khulus min ash-shirk, duka ɗaya ne. Kenan ta'rifin al-islam ya kunshi wa'innan al'amura guda uku. Da wani zai zo ya ce maka fassara min abinda ake nufi da al-islam, to ba kamar yanda zaka ga yawan yan bariki da shugabanni suna fassara ba, shine zaman lahiya, addinin zaman lahiya. Lalle addinin musulunci addinin zaman lafiya ne, addini ne na me na zaman lafiya, amma kalmar al-islam ba ta nufin zaman lafiya. Abinda yake nufi da zaman lafiya shine assalam, an gane ko? Assalam shine ma'anan zaman lafiya, amma al-islam baya nufin zaman lafiya, an gane ko? Ma'anansa islam, sallamawa da mika wuya. To shine yace ma'anansa al-istislamu lillahi bit-tauhid, shine sallamawa da mika wuya ga Allah bit-tauhid, ta hanyar kadaita shi da bauta, ma'ana bawa ya sallama rayuwarsa gaba ɗaya ga ubangijinsa, sallamawa ta shari'a, istislaman shar'iyyan, sallamawar ta shari'a ta hanyar kadaita shi da bauta, wato da kuma mika jayiwa a gare shi kamar yadda yace wal inqiyad lahu bi ta'a da kuma tsarkakuwa daga shirka da masu shirka. To irin wannan musuluncin shine ake yaban bawa a kansa kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata, shine idan kai irin wannan musuluncin sai a yabe ka a ce maka musulmi. Akan irin wannan musuluncin ne ake sakan kawo mutum a lahira, in yaje lahira Allah ya saka masa. Amma sallama wa kaddaran Ubangiji, wannan baya da wani abu na lada da zaka samu, domin abu ne da baka da wata dubara a kansa. Abinda Allah ya kaddara dole ka sallama, tunda Allah ya kaddara ai baka iya hana kanka ba ga kaddaran Ubangiji. Abinda Allah ya kaddara zai same ka dole ka sallama, yanda Allah ya tsara rayuwarka dole ka sallama. Allah yake kana cin abinci, kana shan ruwa, kana shiga salanga, kana bacci, kana kaza, dole ka sallama mu wannan tsari na Ubangiji. To dan ka zama ka kwanta, dan ka zama mai bacci, kana bacci, kana cin abinci, kana shan ruwa, ba za a yabe ka akan wannan ba. Kuma ba za ka je lahira kawai Allah ya baka lada dan kana shan ruwa, kana cin abinci, kana bacci, kana shiga salanga, kawai Allah ya baka lada akan wannan, ba a baka lada akan wannan. Mun gane? Domin wannan sallamawa ce da kowa zai yi ta bisa dole, ko ya so ko ya ki. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi turja'un. Gare shi duk wanda suke cikin sammai da kasai suka sallama taw'an bisa ga da'a aw kar wa karhan wani bisa tilas wa ilayhi turja'un, kuma zuwa gare shi za a mayar da ku. Suratu Ali Imran aya ta 83. Kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala tabbata da cewa wannan sallamawar ana yin ta ne ko da so ko da ki, sabanin sallamawa ta shari'a wadda ake magana a cikin wannan, wadda malai yake mana magana anan, ita sallamawa ce ta ganin dama, wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. To akan ta ne ake bawa mutum sakamako a lahira. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-ta'a. An kace al-inqiyad, mika jayuwa ga Allah ta hanyar ta'a, shine ta hanyar bin umarninsa da nisantar hannunsa. Saboda kalmar ta'a ta kunshi ta'atun fil amri bi fi'lihi wa ta'atun fil nahyi bi tarkihi. Mutum yayi ta'a a wajen aiki ta hanyar aikatawa, mutum yayi ta'a akan umarnin da aka bashi ta hanyar aikata umarnin, da kuma ta'a akan hannun da aka yi masa ta hanyar banin abin da aka hane shi. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, da kuma barranta daga shirka da ma'abuta shirka. Barranta daga shirka shine mutum ya rabu da ita, ya barta, ya nisanci shirka, ya je ya santa, ya karance ta, ya san menene shirka karama, menene shirka babba, kowace tana da haɗari. Hatta shirka karama in mutum ya mutu bai tuba ba, Allah bai yafe mishi. Ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah bai gafarta wa duk wanda ya shirka da shi. Kalmar shirka ta kunshi ashirkul akbar, ta kunshi ashirkul asghar, ba wanda ya cire asghar ana. Da haka da shirka babba da karama ma wadda ba ta fitarwa daga musulunci, hatta karamar shirka da ba ta fitarwa daga musulunci, in mutum ya mutu yana yi bai tuba ba, to Allah zai kama shi da laifinta, ba za a ba a yafe shirka. Amma wa yaghfiru ma duna zalika, ana yafe abinda bai kai shirka ba liman yasha. Kaga shirka tana da haɗari, ko karaman ko babbar duka. To dan mutum ya san su, ya nisance su. Sannan kuma dole in ka nisanci shirka ka nisanci masu yinta, in ka nisance ta kuma kai bara'a da masu shirka. Allah ta'ala ya ce muna da abin koyi game da annabi Ibrahim, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdawu abadan hatta tu'minu billahi wahda. Cikin suratul mumtahana Allah ta'ala ya ce kuna da kyakkyawan abin koyi game da annabi Ibrahim da wanda suke tare da shi, a yayin da suka ce wa mutanansu mu mun yi bara'a da ku, kuma mun yi bara'a da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba, mun kafirce muku, kuma gaba da kiyayya ta barke tsakaninmu da ku har abada, har sai idan kun yi imani da Allah shi kadai, sannan mu ku zama abokanan jibintacce ne yarmu, sannan soyayya ta shiga tsakaninmu, sannan adawa da kiyayya ta rabu da tsakaninmu da ku. To wannan shine ma'anan wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, dole in ka barranta daga shirka to kuma mushrikan ma ka barranta daga gare su. Karka ce ni musulmi ne kuma ya zama abokanan hulɗar kan abokanan mu'ajibintacce niyarka su ne mushrikai idan suna coci ka je ka kama musu in ana sallar kiristi bai ci ka je coci ka zauna kan kujera ka zauna a yi tare da kai su ma in ana sallar idi su zo su zauna a kan kujeru a filin idi su mushrikan haka na ga ana yi a wata ƙasa ba sai na faɗa ba a wata ƙasa da na zauna wata ƙasa da na zauna idan arna suna toci suna kiristimeti to sarakunan hausawa da sarakunan musulunci da wane ne duka za a je coci a zazzauna da manyan kujeru idan kuma musulmi suna idi su ma arnan duk wani sarki na kafirai zai zo daga wanda zaka ga da wata tsakiya a wuyansa sai wanda zaka ga yana rike da wata wutsiyar shanu sai wanda zaka ga yana rike da wani gashin wasu tsuntsaye kowa dai haka kowa sai ya shigar su irin ta al'adar su ta kafirci wani ma zai sawo rigar da aka yi da fatar damusa a bashi babban kujera ya zo ya zauna ana sallar idi suna zaune a gama a tashi wai wannan ana ganin an samu haɗin kai an zauna lafiya an samu haɗin kai ne ran a garin ake yanzu shikenan an samu haɗin kai mu ba mu da matsala muna zaune lafiya da su ba a hana a zauna lafiya da su ba Allah ya ce in sun karkata wurin zaman lafiya kuma ku karkata a zauna lafiya ku yi mu'amala ku saye ku sayar musu amma maganar abin da ya shafi addini ba wanda kar kowa ya shiga addinin wani mana kada ku je ku ce za ku kama musu nasu addinin in suna addinin su ku ce za ku taya su murna ko wani abu su ma kuma kar su zo su ce za su shiga cikin naku addinin ba wai da niyyar su shige shi ba su karbe shi wai in kudayi su zo su zazzauna duk wannan a masallaci su zauna ko a filin idi duk wannan baya daga cikin abin da musulunci ya yi umarni da shi shirka bara'a ake yi da ita da masu yinta hanyoyin a zauna lafiya musulunci ya tanada ba sai mun kirkira mu kanmu wasu abubuwa da musulunci ya hana ba hanyoyin da za a bi a zauna lafiya da wanda ba musulmi ba musulunci ya tanade su to su za a bi ba wani abu daban ba to shine malam ya ci gaba da cewa wa huwa thalasu maratib kuma shi addinin musuluncin nan matakai ne guda uku addinin musulunci maratib matakai ne guda uku wani saman wani yace wanda su ne al-islamu wal-imanu wal-ihsan al-islamu wal-imanu wal-ihsan musulunci da imani da ihsani za mu ji bayani akan kowanne me yake nufi insha Allah yace wa kullu martabatin laha arkan kowace martaba daga wannan maratib guda uku tana da rukunnanta karkashinta akwai rukunnai kowace martaba karkashinta akwai me akwai rukunnai asali game da samun wannan maratib guda uku hadisi ne wanda amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab ya ruwaito hadisin Jibril wanda yazo ya tambayi manzon Allah anil islam annabi ya gaya masa yace akhbirni anil iman annabi ya gaya masa yace akhbirni anil ihsan annabi ya gaya masa da ya kare tambayoyi ya tashi sai annabi ya ce wa sahabbai haza jibrilu atakum yuallimukum dinakum to wannan jibrilu ne yazo muku ne dan ya koya muku addinin ku ya nuna wa'annan maratib guda uku sune addinin da wannan malamai suka ce kenan addinin musulunci mataki uku ne akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan kowace martaba daga cikin wannan maratib din tana da rukunnanta yace fa arkanul islami khamsatun rukunnan musulunci guda biyar ne su ma asalin inda aka same su hadisi ne na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma wanda manzo Allah yace buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadar rasulullah shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma lalle annabi muhammadu manzon Allah ne wa iqamin salati da tsayar da sallah wa ita'iz zakati da bayar da zakka wa sawmi ramadan da azumin watan ramadan wa hajjil bait da kuma hajjin daki ko wa hajj baitillahi alharam da hajjin dakin Allah mai alfarma hadisi ne na bukhari da muslim suka rawato shi wannan hadisi shine asalin samun rukunnan musulunci anan ne aka samu arkanul islam shi da malai yace shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wato rukunin farko shine shahadatu alla ilaha illallah shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma lallai annabi muhammadu manzon Allah ne wa'annan in ka kalla zaka ga abubuwa guda biyu aka ambata shahadatu alla ilaha illallah kuma aka ce wa anna muhammadar rasulullah na'am abubuwa guda biyu aka ambata amma gaba ɗayan su rukuni ɗaya ne su biyun a matsayin rukuni ɗaya suke ina ba ta fahimta kenan idan muka ce za mu yi tafsiri mu ce shahadatu alla ilaha illa Allah daban wa anna muhammadar rasulullah daban sannan mu ce tsayar da sallah azumi zakka aiki hajji shidda za su zamo alhali kuma biyar aka ce kenan wa'innan guda biyun na farko za a haɗe su shahadatu alla ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah su zama rukuni guda ɗaya abinda yasa suka zama rukuni guda ɗaya tare da cewa zaka ga bangarori ne guda biyu malamai suka ce saboda ita ibada an gina ta ne akan tabbatuwar su tare kun gane ita ibada an gina ta ko in ce ibadodi gaba ɗaya an gina su ne akan tabbatar da su guda biyun tare wanda yace ya yarda da la ilaha illallah kadai amma bai yarda da muhammadur rasulullahi ba sai yazo yana sallah yana azumi yana zakka aikin banzaye wanda yace ya yarda da muhammadur rasulullahi amma bai yarda da la ilaha illallah ba kuma yazo yace zai yi sallah ya azumi da zakka me yayi aikin banza sai ya hada su ne duka biyu da haka ba a karban ibada sai da ikhlasi kuma sai karkashin abinda manzon Allah ya zo da shi na risala ba a karban ibada sai an yi ta da ikhlasi an tsarkake niyya an yi dan Allah wannan shine ma'anan la ilaha illallah sannan ita kuma la ilaha illallah din nan tana kunshe da shahadatu anna muhammadur rasulullah dole ba za ka dauki la ilaha illallah ba kai aiki da muqtadayatuha na abinda ranka yayi maka dadi sai ka koma muhammadur rasulullah an gane dan shi aka aiko da ita shi aka aiko da qur'ani shi zai zo ya koyar da yadda za a yi ibada shi yasa suka ce sharuddan karban ibada wa'annan ne guda biyu kai dan Allah sannan kuma kai bisa karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wa'annan rukunne guda biyu suka zama abu daya aka dauke su a matsayin rukuni daya saboda sai sun hadu su biyun sannan in an gina ibada akan su take zama karbabbiya mun gane wannan yace wa iqamis salah haka ne wa iqamis salati da tsayar da sallah ko wa iqamus salah ba hadisin muke karantawa ba shi da yace fa arkanul islami khamsatun idan za mu karanta shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawm ramadan wa hajjul baitil haram wadda su ne rukunne guda biyar bayan kalmar shahada biyu sai tsayar da sallah sai bayar da zakka na uku sai azumin ramadan shi ne na hudu sai hajjul bait hajjin ɗakin Allah mai alfarma shi ne na biyar to wa'annan su ne rukunnan me al-islam kenan daga cikin maratib guda uku mai zaman ɗauki martaba ta farko wadda ita ce al-islam yanzu muna da maratib guda biyu suna can gaba za mu je mu cin masu su kuma mu ji rukunansu yanzu mun dauki martaba guda ɗaya cikin uku ita ce al-islam sannan ya ce mana ita kuma wannan martaban tana da rukunai guda nawa biyar na farko shine me shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sai sallah sai azumi sai zakka sai aikin haji to menene dalilin da ya nuna shahadatu alla ilaha illallah rukuni ne daga cikin rukunan al-islam tunda ai a can baya ce ma'rifatu dinin islam bil adilla ko dan rage wannan ya ina kara sanin musulunci da dalili sanin addinin musulunci bil adilla da dalilai to tunda har mun riga mun ce rukunan musulunci biyar ne har mun zamo su to ina muka samu to shine malam yace fa dalilu shahadati dalilin da ya nuna shahada rukuni ce daga cikin rukunan musulunci qauluhu ta'ala فإن الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط la ilaha illa huwa al-azizul hakim, Allah ya shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta sai shi, wal mala'ikatu, suma mala'iku sun shaida, wa ulul ilmi, da ma'abuta ilimi suma sun shaida, qa'iman bil qisti, Allah tsaye yake da adalci, la ilaha illa huwa, ba abin bauta bisa cancanta sai shi, al-azizu, mabuwayi ne shi, al-hakimu, mai hikima. Wannan ayar mai daraja, Allah ne da kansa yake kafawa kansa shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta sai shi, mala'iku su ma suka shaida, malamai suka shaida, ulul ilmi, ma'abuta ilimi, cewa Allah qa'imun bil qist, tsaye yake da adalci wajen tabbatar da adalci. Sannan Allah ya tabbatar da wannan da cewa la ilaha illa huwa al-azizul hakim. A cikin wannan ayar akwai nuna falalar malamai ko da kuma girmama matsayin malamai. Ayar tana nuna falalar malamai da matsayinsu, a yayin da Allah ya bada labari cewa sun shaida tare da shaidarsa, malamai sun shaida tare da shaidar mala'iku cewa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah. To abin da ake nufi da ulul ilm shine ulul ilmi bi shari'a, ma'abuta ilimin shari'a, ba ilimin falsafa ba, ba ilimin injiniya ba, ko likitanci ko kaza. Ai wannan dukkanin su masu ilimi ne ko, dukkanin su ana ce musu ma'abuta ilimi. To amma nan abin da ake nufi da ulul ilmi shine ulul ilmi bi shari'atihi, wanda suka san shari'ar Allah. To wanda za su fara shiga a wannan babi, shiga ta farko, su ne wa annabawan Allah. Wanda za su fara shiga a karan farko su ne manzannin Allah masu daraja, su ne ulul ilmi na farko. Shaida la annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi. Akwai wanda yake annabawa ilimi? Akwai wanda yake manzanni? Ashe ulul ilmi wanda za su fara shiga cikin wannan tawagar a karan farko, dukhulan awwaliyan, su ne manzannin Allah. Sannan wanda za su biyo baya, irin sahabbai da sauransu. To wannan shahadar ita ce mafi girman shahada, ba a taba shaida wani abu mafi girma ba kamar wannan. Ba wani abu da aka taba bayar da shaida a kansa mafi girma kamar wannan, saboda girman masu bayar da shaidar da kuma girman abin da ake bayar da shaidar a kansa. Masu bayar da shaidar masu girma ne, wadanda ake bawa ake bayar da shaidar a kansa shi ma mai girma ne. Masu bayar da shaida shine Allah, Allah kuma shine mai mafi girman masu girma. Allah shine Allahu Akbar, Al-A'zam, Al-Ajal, Allah shine mafi girma. Sannan sai mala'ikunsa, sai malamai ma'abuta ilimi, wannan su ne masu bayar da shaida. Kaga kowannen su masu daraja ne, Allah shine yake da daraja ta koli. Sai kuma aka biyo baya da mala'iku, sannan aka biyo baya da ulul ilmi. Duk da bisa ga tsari ma'abuta ilimi sun fi mala'iku daraja bisa magana mafi inganci, musamman da yake mun shigar da hada annabawa a ciki. Dama kowa ya yarda annabawa sun fi mala'iku daraja, inda aka dan samu jayayya ga magarin mutane wanda ba annabawa ba, da su da mala'iku wa yafi daraja. To idan aka ce za a yi aware, a yi da ɗai-ɗai-ɗai, to akwai mala'ikun da sun fi ɗai-ɗaikun ƴan adam daraja wanda ba annabawa, irin su Jibril da sauransu. Amma idan aka ce za a yi maganar jinsin ɗan adam da jinsin mala'iku wa yafi daraja, to bisa magana mafi inganci jinsin mala'iku, jinsin ƴan adam ya fi na mala'iku daraja. Don su mala'iku abinda suka samu na daraja da falala, Allah ne ya yi musu wannan, Allah ne ya yi su ba sa saba wa Allah, aka zaye musu sha'awa. An gane ko daga cikin zukatansu ba sa sha'awar abubuwa na sabo, shi kuma ɗan adam aka sa masa sha'awa. To wanda ya danne sha'awarsa, ya fi ƙarfin sha'awarsa, ya bi dokar Allah, ya yi abin da Allah ya ce, ya bar abin da Allah ya halatta, ya fi mala'iku daraja. Kun gane ko? Domin Allah ya kasa abubuwan gida uku ne. Allah sai ya yi mala'iku suna da hankali, ba su da sha'awa. Sai ƴan adam suna da sha'awa, suna da wato, sai ya yi dabbobi su kuma suna da sha'awa amma ba su da hankali. Kaga aka san mala'iku, su mala'iku ga hankali amma ba sha'awa, su kuma dabbobi ga sha'awa ba hankali. Shi ɗan adam sai aka ba shi duka biyu. Dan adam yana da hankali, yana da sha'awa, to a wajen fifiko duk wanda ya rinjaye sha'awarsa akan hankalinsa ya fifita sha'awarsa akan hankalinsa ya biyewa sha'awar ransa yayi watsi da abinda hankalinsa yake nuna masa tunda wani abu a hankalce ka san ba daidai bane a hankalce ka san wannan abu ba daidai bane mutum da zai dauki taba yana sha ko ya dauki giya yana sha ko ya je yana zina ko ya je yana satar abun wani hankalinsa ya san cewa ba daidai yake amma sai ya bi sha'awar ransa ya je ku gane wannan to duk wanda ya bari sha'awar sa ta rinjaye hankalinsa to wannan dabba ta fi shi daraja dabba ta fi shi daraja dabba ta yi ne ta fi shi daraja Allah ya ce wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'zanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ina karanta ayar jerin ya na jiro shi daidai Allah ya ce wa innan da muhallu shahid ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ya ce wa innan kamar dabbobi suke kai sun fi dabbobi bacewa wanda Allah ya basu zuciya amma ba sa tunani da zuciyar ya basu idanuwa ba sa gani da su ba ba su kunnuwa ba sa ji na basira da kunnuwa sun biyewa sha'awar ransu sun makance sun kurunci sun mumbukumun umiyu sun biyewa abin da ransu yake so to Allah ya ce bal hum adallu min al'ab sun fi dabbobi bacewa amma wanda hankalinsa ya rinjaye sha'awarsa ya fi karfin zuciyarsa zuciyarsa tana sha'awar zina ya hana ta tana sha'awar sata ya hana tana sha'awar shan giya ya hana tana sha'awar sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ya hana tana sha'awar ya hana abinda duk Allah bai so ya hana ta ya tilasta ta ta yi abinda Allah yake so to wannan shi kuma ya fi mala'iku daraja kun gane ko ya fi mala'iku daraja to haka malaman suka yi tafsiri akan al'amarin to kenan sai mu fahimci masu bayar da shaida anan masu girma ne Allah ne da mala'iku da malamai masu ilimi shi kuma abinda ake bayar da shaidar akansa shi ma abu ne mai girma domin ana bayar da shaida ne akan me akan tauhidi kadaita Allah da bauta ba abinda yake tauhidi girma shi yasa Allah ya ce la ilaha illa huwa al azizul hakim ba abin bauta bisa cancanta sai shi kuma shine mabuwayi mai hikima sai malai ya ce wa ma'anaha to ma'anar wannan kalma din shahidallahu annahu la ilaha illa huwa ma'anar wannan kalma ay la ma'budu bi haqqin illa Allah ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah jami'a ma yu'badu min dunillah la ilaha da aka ce la ilaha ba abin bauta wannan nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah ta kore duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba la ilaha ba abin bauta bisa cancanta ta kore duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba illa Allah ita kuma jumlar ko kuma kalmar illa Allah musbitan al-ibadat al-ibadata musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la sharika lahu fi ibadatihi ita kuma tana tabbatar da bauta ga Allah shi kadai ba yi da abokin tarayya a cikin ibadarsa kenan la ilaha illa Allah bangarori ne guda biyu nafiyun wa isbatu akwai korewa akwai tabbatarwa akwai kore cancantar bauta ga duk wani abu wanda ba Allah ba akwai tabbatar da bauta ga Allah shi kadai kama annahu la sharika lahu fi mulkihi Allah ba ya da abokin tarayya a cikin ibadarsa kamar yanda ba ya da abokin tarayya a cikin mulkinsa haka ne ko yanda kowa ya sallama ba ya da abokin tarayya a cikin mulkinsa to haka ba ya da abokin tarayya a cikin mai ibadarsa don haka ma'anar la ilaha illallah kenan ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah kenan ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah a lokacin abin da ake so lokacin da zaka bude baki ka ce ashhadu an la ilaha illallah shine kai i'tirafi da halshanka da zuciyarka baki daya bisa ga cewa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah domin kalmar ilah ma'ananta shine al-ma'luf at-ta'alluh kuma shine at-ta'abbud at-ta'alluh shine at-ta'abbud bauta kenan jumlar la ilaha illallah ta kunshi korewa da tabbatarwa korewar shine la ilaha tabbatarwan kuma shine illallah lafazin Allah da yazo a ciki ana kiransa lafzul jalala, shi badal ne na khabar billah wanda aka share. Ita la din nan tana da khabar amma an share shi, sai Allah yazo a matsayin badal din sa. Dan haka zaka kaddara da cewa la ilaha haqqun illa Allah, ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Domin ta hanyar kaddara wannan khabar din ne kalmar haqqun muqaddarata, wato za a kore wani iskali da zai fado cikin zukatan mutane. Akwai wani iskali wanda iskalin shine ya za a ce la ilaha illallah tare da cewa akwai wasu alloli da ake bauta wanda ba Allah ba, wanda masu bautar su sun kira su da suna alloli. Akwai wasu ababe da ake bauta wanda ba Allah ba, ko masu bautar su ce ba su suke yi Allah, masu bautar su kira suna kiransa da suna Allah, shi kansa Allah ma ya kira su da suna Allah. An gane ko? Kuma nan mun ce la ilaha, ba wani Allah illallah sai Allah. Kuma nan Allah shi da kansa kuma masu bautar alloli suna ce ma abin bautar su Allah, shi ma kuma Allah ya kira su da suna Allah. To ya za mu warware wannan matsala. Allah ta'ala a Qur'ani ya ce fa ma aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma ja'a amrulllah, a suratu Hud aya ta 101 yace fa ma aghnat anhum alihatuhum, allolin su basu wadatar da su da komai ba. Allazina yad'una min dunillahi, allolin nan da suke kira wanda ba Allah ba, basu wadatar da su da komai ba. Lamma ja'a amrulllah, a lokacin da al'amarin Allah ya zo. Kaga Allah ya tabbatar musu da me? Da suna Allah, ya ce musu alloli. To ya za mu tabbatar da allantaka ga wani Allah? Manzanni su ma da suka zo suna yawa mutanen su gargadi, ke musu suka yi ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu, ku bauta wa Allah, ba ku da wani abin bauta, ba ku da wani Allah ghayruhu. Haka su ma sun ce ba ku da wani Allah wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba. To malamai suka ce amsar da za a bayar akan wannan iskalin, amsar za ta bayyana ne ta hanyar kaddara wancan khabar da muka ce, shi a kaddara haqqun. Mun gane ko? Da haka sai a ce ashe allolin da masu bauta suke bauta wanda ba Allah ba, alloli ne na ƙarya, ba alloli ba ne na gaskiya. Ba su da cancantar bauta, alloli ne da ba su cancanci bauta ba. Abinda kuma yake nuni zuwa ga wannan, tunda cewa za mu la ilaha haqqun, ba abin bauta da gaskiya sai Allah, ba abin bauta bisa da cancanta bisa gaskiya, ba abin bauta bisa cancanta, ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah. Yana da kyau ka ƙara wannan kalmomin, ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah. To me yasa za a kaddara haqqun din nan, ce la ilaha haqqun illallah, ce Allah ne ya faɗe ta a wani guri a cikin Al-Qur'ani, سوره الحج ايه 62 قال لك ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. قال لك ذلك وان بان الله صبر شيء الله هو الحق شيء ابن بوتا نا غسكيا كذا اكو بكاتر قدر حق اجا وان ما يدعون من دونه هو الباطل ابن ده سكي بوتا وان با الله با شي كون با حق بني باطل ني ابن بوتا ني نبنا نا قريا wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, kuma lalle Allah shine madaukaki mai girma. To da wannan sai ka fahimci cewa kenan zaka kaddara kalmar haqqun tunda Allah ya ambace ta ana. Haka da Allah yace afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Yace shin kun ga Lata da Uzza da Manatan nan na uku na daban da suke bauta? Ya tambaye su bashi labari, su ne suka cancanci bauta ko Allah? Lata da Uzza da Manata as-salisata al-ukhra, wanda duka sunaye ne na mata. Lata, Uzza, Manata duk sun mai da shi suna na mata. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ يتش ألكم الذكر وله الأنثى؟ shin ku ne za ku zama kuna da maza shi kuma Allah yana da mata, dan yana mai da martani ne ga waɗanda suke cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata, yanzu ku sai ku rike maza shi ku bashi mata. Tilka idan qismatun diza, wanda ai rabo ne wanda yake ba ai adalci ba, rabo ne kaskantacce, ya za ku bashi abinda ba ku so ko ku rike abinda kuke so. Sai Allah ya ce to wa'annan allolin da kuke bauta, in hiya illa asma'un sammaytumuha, ba komai bane face sunaye da kuka suna musu wa'annan sunayen, antum wa aba'ukum, ku da iyayenku, ma anzalallahu biha min sultan, Allah bai saukar da wani dalili akan su ba. In tattabi'una illa dhann, ba komai suke bi ba face zato, wa ma tahwal anfus, da abinda ransu yake so. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda, amma haqiqa shari'a ta zo musu daga ubangijinsu. Wanda a suratul najmi daga aya ta 19 zuwa ta 23. Haka annabi Yusuf ya gaya wa wa'annan mutanen da suka zauna cikin kurkuku a gidan kaso tare, yace ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, ba komai kuke bautawa ba face wasu sunaye da ku ne kuka kirkiri sunayen kuka jingina musu ku da iyayenku, Allah bai saukar da wani dalili akai ba. A shawayin nan allolin kirkiran suna akai aka jingina musu, amma ba sunan su bane. Kenan sai mu fahimci ma'anar la ilaha illallah, shine la ma'budu haqqun illallah, ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Amma sauran ababen da ake bauta wanda ba Allah ba, to bautar da ake riyawa cewa ana yi musu ba bauta bace ta gaskiya, bauta ce ta bata. Ina fata an fahimta. To shine nan malai yake cewa wato la sharika lahu fi ibadatihi, Allah ba ya da abokin tarayya a cikin ibadar sa, kama annahu la sharika lahu fi mulkihi, kamar yadda ba ya da abokin tarayya a cikin mulkin sa, ba wanda yadda ce yayi tarayya da Allah a cikin mulkin sa ko a cikin halittar da yayi, halittar rana da wata da sauransu, Allah shi kadai yayi halitta kuma shi kadai ya cancanci a bauta masa. Wa tafsiru hallazi yuwaddihuha, yace tafsirin ta wanda zai fito da ita fili ita kalmar shahada, qauluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala, wa iz qala ibrahim li abihi wa qaumihi inna bura'u mimma ta'budun, yace ka ambaci ko ka tuna lokacin da dan ibrahim yace wa babansa da mutanansa, mu mun baranta daga abin da kuke bauta. Annabi ibrahim shine al khalil, shine imamul hunafa, ana kiransa da wannan jagoran masu karkata zuwa ga Allah, masu karkata zuwa ga gaskiya. Cikin annabawa duka yafi su daraja in banda manzon Allah, manzo Allah kada yafi shi daraja cikin annabawan Allah, babansa Azara. To Allah yake wa qala ibrahim li abihi, lokacin da yake wa babansa Azara ke, wannan alqur'ani Allah ya faɗi haka a wanda can cikin suratul an'am, wa qala ibrahim li abihi azara atattakhizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin, haka babansa sunansa Azara, yace wa babansa Azara wa qaumihi da mutanansa masu bautar gunki, yace innani bara'un mimma ta'budu, ni nayi bara'a, nan bara'un sifa ce mushabbaha daga albara'a, suka ce tafi ma zama ablaq fiye da yace bari'un, da yace innani bara'un yafi yace innani bari'un, an gane ko, da haka da yace innani bara'un mimma ta'budun ya nuna cewa ni nayi bara'a, nayi baran-baran sifa ce mushabbaha min albara'a, daga abin da kuke bauta. To wannan jumlata innani bara'un mimma ta'budun, wannan yana tabbatar da yana fassara maka ma'anar la ilaha, innani bara'un mimma ta'budun, ni nayi bara'a, nayi baran-baran da abin da kuke bauta, ba ni ba su, wannan yana fassara maka ma'anar me la ilaha, duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba, to kai bara'a da shi, babu shi, na ƙarya ne, bai cancanci bauta ba. Sai ya ce illal ladhi fatarani fa innahu sayahdin, sai fa kadai wannan da ya kage halitta ta, to lalle shine wanda zai shiryar da ni, illal ladhi fatarani fa innahu sayahdin, sai fa wanda ya kage halitta ta, to lalle shine da sannan shine wanda zai shiryar da ni. To nan da yace illal ladhi fatarani, kalmar fatarani ma'ana khalaqani, wanda ya halicce ni akan fitra, illal ladhi fatarani, sai fa wanda ya kage halitta ta, shi kuma wannan zai dace da ma'anar illallah. Kenan muna da la ilaha illallah, innani bara'un mimma ta'budun, illa allazi fatarani yana fassara maka ma'anan la ilaha illa Allah. Daka shi Allah subhanahu wa ta'ala bai da abokin tarayya a cikin bautan sa, kamar yadda bai da abokin tarayya a cikin mulkin sa. Kuma abin da ya tabbatar da wannan fadin Allah ta'ala, alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah shi ne wanda yake da halitta, kuma shi ne yake da wato umurni da al'amura gaba ɗaya a hannunsa. Albarkatun Allah sun yawaita ubangijin halittu. Haka a cikin wannan ayar Allah ya hassari halitta gaba ɗaya, ya ce shi ne wanda ya yi ta, tasa ce shi kaɗai, ala lahu, bai ce ala alkhalqu lahu, sai ce lahul khalq, shi kaɗai ne wanda yake da halitta. In ya ce lahu, ma'ana shi ya halicce ta, kuma mallakarsa ce, bai tarayya da wani ba a wajen halitta, kuma baya tarayya da wani a wajen mallakar wannan halittar, ta sace shi kadai, ala lahu alkhalqu, halittu gaba daya na sama da kasa da tsirrai da dabbobi da komai, duk wata halitta mai motsi da wacce bata motsi, lahu, ta shije shi kadai. Mun gane ko? Haka yace wal amru, haka al'amari, umurni gaba daya yana hannun Allah. Allah shi yake halitta, kuma shi yake da al'amrul kauni wash shar'i, shi yake da me al'amurra da umurni, wanda yake kauni da umurni shar'i. Daka in yayi umurni yanzu ka mutu sai ka mutu, wannan amrun ne kauni. In yayi umurni yanzu wani ya bar mulki sai ya bari. In yayi umurni yanzu wani ya kama mulki sai ya kama. In yayi umurni yanzu wani yayi kudi sai yayi kudi. In yayi umurni wani yanzu ya talauce, yanzu sai ya talauce. Ashe kowa ya shiga taitayensa. Haka wannan al'amrul kauni kenan. Haka ash-shar'i, umurni na shari'a duka na Allah ne, ba wanda zai zo da wani shari'a da za a bauta wa Allah da ita ta zama karbabbiya sai abinda Allah ya shar'anta ya aika manzo sallallahu alaihi wasallam da shi. Shi yasa yace tabarakallahu rabbul alamin, albarkatun Allah sai ya waita ubangijin halittu. To wannan shine allazi fatarani, ba ni da abin bauta sai shi wannan da ya kage halitta ta, yace fa innahu sayahdini, kuma shine wanda zai shiryar da ni, ma'ana shine wanda zai shiryar da ni zuwa ga gaskiya, sannan yayi mun gamo da katar zuwa ga wannan gaskiyar. Yace waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, sannan ya mayar da ita, ya sanya ta zama wata kalima ce baqiya. Waja'alaha, ma'ana ya mayar da wannan kalmar wanda ita ce albara'atu min kulli ma'budin siwa Allah, wannan kalmar tabarranta da bara'a da barambaram da duk wani abin bauta wanda ba Allah ba. Sai Annabi Ibrahim ya sanya wannan kalmar ta zama baqiya fi aqibihi, ta zama wanzajjiya a cikin zuriyarsa. Aqibihi ma'ana zuriyarsa, ƴaƴansa da jikokinsa. Tun daga Annabi Ibrahim har duniya ta tashi, ba za a rasa masa tauhidi a duniya ba. Wannan ka'ida ce, alkawari ne. Kafin Annabi Ibrahim ana iya samun lokacin da duniya gaba ɗaya kaf babu mai kalmar shahada, kowa mushriki ne, ana iya samun wannan. Amma daga Annabi Ibrahim zuwa tashin kiyama, lokacin da alkiyama za ta tsaya, wanda Annabi ya ce alkiyama za ta tsaya, ba sai an zama babu mai cewa la ilaha illallah, babu mai cewa Allah Allah, sannan alkiyama ta tsaya, to zuwa wannan lokacin duniya kaf ba a rasa mai cewa la ilaha illallah, ba a rasa masu tauhidi, ko da sun yi karanci amma ba a rasa su a duniya. Shi yasa Annabi ce la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi zahirin la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala dhalik. Ce wata al'umma, wata tawagga ba za ta gushe ba a cikin al'ummata, suna kan gaskiya, Allah yana ci gaba da taimakon su, wanda ya watsi da su ko ya saba musu ba zai cutar da su ba, har sai al'amarin Allah ya zo, tashin alkiyama, mutuwa ta zo, suna kan wannan. Duniya ba a rasa wannan tawaga masu tauhidi. Shi yasa Allah ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, ya sanya ta zama wata kalma ce wanzajjiya dawwamammiya, wadda ba za a rasa ta ba har duniya ta tashi. Fi aqibihi, a cikin zuriyarsa da zai baro a bayansa, jikokinsa da ƴaƴansa da jikokinsa. La'allahum yarji'un, domin su koma zuwa gare ta, domin su komo zuwa ga kalmar shahada su rabu da shirka. A suratul zukhruf daga aya ta 6 zuwa aya ta 26 zuwa aya ta 28, yace wa qawluhu, da kuma fadarsa, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يتبا wannan tana tabbatana fassara ma'anan kalmar shahada da Allah ya ce qul ya ahlul kitab wannan qul umurnin ana fuskantar da shi ne zuwa ga manzon Allah sallallahu lokacin da yake munazara da ahlul kitab wanda sune yahudu da nasara aka ce ka cewa ahlul kitab yahudu da nasara ta'alu ila kalimatin ku zo zuwa ga wata irin kalima kalima shine Allah ta'budu illa Allah Allah na'budu illa Allah wannan kalmar shine kar mu bautawa kowa sai Allah kuma kar mu hada shi da wani a wajen bauta kada mu riki junan mu a matsayin ababen bauta kuma bayan Allah shine ma'ana Allah na'budu illa Allah kar mu bautawa kowa sai Allah ita ce kalmar da ake nufi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo zuwa ga wata kalmar da zata daidaita tsakanin mu da ku mu zama ba mu da bambanci sai wanda yafi wani tsoron Allah zata daidaita mu da ku mu zama abu daya wata kalma ce ita ce Allah na'budu illa Allah kar mu bautawa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kar mu hada shi da wani abu ko ma menene a wajen bauta wala yatakhizu ba'duna ba'dan arbaba min dunillahi kada sashin mu ya riki sashi a matsayin ababen bauta kuma bayan Allah kar mu yi haka ma'ana kar mu bautawa wani Allah kar mu bautawa kowa sai Allah to wannan me yake nufi shine ma'anan la ilaha illa Allah Allah na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'an wala yatakhidha ba'dana ba'duna ba'dan arbab duk wannan yana fassara maka ma'ana la ilaha illa Allah ma'anar sawa'in bainana wa bainakum ma'ana da mu da ku mun zama daya a karkashin wannan kalma ta la ilaha illa Allah to ku zo zuwa ga wannan kalmar da zata daidaita mu mu zama babu bambanci fari bai da bambanci akan baki balarabe bai da bambanci akan wanda bai da fifiko akan wanda ba balarabe ba fari bai da fifiko akan baki baki bai da fifiko akan fari fifikon kawai da takawa ne inna akramakum indallahi ataqakum kalmar shahada zata daidaita mu Allah ya ce idan ka kira su zuwa ga wannan kuma wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mai riki sashi a matsayin ababen bauta kuma bayan Allah ta yadda sashin mu za su rika girmama sashi irin girmamawa da ake wa Allah ta yadda sashin mu za su rika bautawa Allah sashi irin bautar da ake wa Allah ta yadda sashin mu za su dauki hukunci su danka shi a hannun wani Allah ya zama ga hukuncin Allah su bar shi suna aiki da hukuncin wani abu wanda ba Allah ba wasu su zo suna halatta musu abinda Allah ya haramta ko su zo suna haramta musu abinda Allah ya halatta su bi su kar mu yi haka domin wannan ita ce shirkar yahudawa da nasara shirku ta'a wal muhabba shirka ta girmama wani irin yanda ake girmama Allah ko san wani irin soyayya da ake wa Allah ko kuma me kaskantar da kai ga wani irin kaskantar da kan da ake wa Allah ko kuma daukar hukunci a rafka a hannun wani wanda ba Allah ba shi ma yana iya shar'antawa duk wannan nau'uka ne na shirka to kada sashin mu yayi wani yayi masashi irin wannan shirka wala yattakhizu ba'duna ba'dan arbaban ababan bauta min dunillahi fa in tawallu idan suka juya baya daga abinda kuke kiransu zuwa gare shi fa qulu shahadu bi anna muslimun to sai ku ce ku shaida cewa mu musulmi ne mana ku shaida ku ce ku shaida fa qulu shahadu bi anna muslim kace to ku shaida mu musulmi ne mu musulmi ne masu miƙa wuya zuwa ga Allah mu mun barranta daga abinda ku kuke kai na kangara da juya baya zaka mu muna kan wannan kalma mai girma mai daraja wanda ita ce la ilaha illallah tunda mun kira ku zuwa gare ta kun juya baya to ku sani mu mun miƙa wuya ga wannan kalmar haka za ku gaya musu to kaga ita ma tana fassara me ma'anan kalmar shahada ita ma wannan ayar tana fassara ma'anan kalmar shahada ashe menene ma'anan kalmar shahada bautawa Allah shi kadai ba ma'anan ta ba ka yarda ba mai halittawa ba mai arzuktawa sai Allah wannan ba shine ma'anan kalmar shahada ba akwai wanda sun dauki la khaliqa wala raziqa illa huwa rabbul ibadi shine fassaran kalmar shahada ba mai halittawa ba mai arzuktawa sai Allah ubangijin bayi to in kai da wannan ka samu kalmar shahada zaka iya faduwa ka kira sunan wani zaka iya zuwa kabarin wani ka roke shi duk wannan ba shirka bane su a wajen su shirka ka yarda ba Allah ne yake ruwa ba su a wajen su ba Allah ne yake arzuktawa ba ba Allah ne yake halitta ba to in ka fadi haka kai shirka amma da zaka fadi gaban kabarin wani kai sajada su a wajen su ba kai shirka tunda ka riga ka yarda la khaliqa wa la razaqa illa huwa rabbul ibadi to kaga wannan kuskuren fassara ne wannan fassara ce ta da yawa daga cikin murji'a to suke irin wannan fassara in ka yadda da wannan to zulubi ma ba zai cutar da kai ba su a wajen su fassara ce ta wasu daga cikin asha'ira fassara ce ta wasu daga cikin yan bid'a akwai kuma gulatu sufiya wanda su kuma suke fassara la ilaha illallah la ilaha illa huwa ba wani abin bauta da ake bauta face wannan abin da ake bauta shine Allah kun gane wannan fassara so da yan fassara wahdatul wujud ma'ana duk abin da ake bauta to wannan abin Allah ne la ilaha illa huwa ba wani abu da ake bauta face wannan abin huwa shine Allah su ana ce masa yan wahdatul wujud suna cewa komai ma Allah ne kowa ma Allah ne to kaga wannan kafirci ne fassara wadda take ingantacciya wadda kuma annabi ya karantar da sahabbai ita ce wannan da muka ambata yace wa dalilu shahadati anna muhammadar rasulullah mai lokacin ku dalilin shaida cewa annabi muhammadu manzan Allah ne shi kuma ai guda biyu ne ko wa dalilu shahadati anna muhammadar rasulullah qawluhu ta'ala dalilin shaida cewa lalle annabi muhammadu manzan Allah ne fadin Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim a suratul tauba aya ta 128 Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa wani manzo daga kawunan ku ya zo muku rasulun min anfusikum ay min jinsikum bal huwa min bainikum wanda yake dayin jinsin ku ne kai daga cikin ku ma ya fito kamar Allah ta'ala yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah shine wanda wato huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan wanda ya aiko wani manzo daga cikin ummiyai al'umman da ba sa karatu ba sa rubutu sune larabawa minhum daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin sa wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su littafi da hikima wa in kanu min qablu dadda san kasance kafin zuwan wannan manzon lafi dalalin mubin lalle suna cikin bata wanda yake mabayyani suratul juma'a aya ta 2 to ashe rasulun min anfusikum ana nufin manzo daga cikin ku daga kawunan ku ba aljani bane ba Allah bane ba mala'ika bane dan adam ne irin ku Allah ya fifita shi akan ku ta hanyar wahayi da daukaka darajar sa da yake akan ta ku azizun alaihi ma anittum mai wahalwa mai nauyi ne akan sa mai wahalarwa ne akan sa duk abin da zai wahalar da ku ai ma anittum azizun alaihi abin da yake wahalar da ku to mai nauyi ne akan manzo Allah ya shaqqu alaihi ma shaqqa alaikum duk abin da zai tsananta akan ku to shi ma yakan tsananta akan manzo Allah baya su harisun alaikum mai tsananin kudayi ne akan ku ma'ana mai tsananin kudayin amfanin ku ne da kuma kokarin tunkude muku duk abin da zai cutar da ku bil mu'minina raufur rahim game da mu'minai kuwa shi raufun ne mai tausasawa ne rahimun mai jinkai ai zu ra'afatin wa rahama bil mu'mini ma abucin tausayawa ne da rahama ga masu imani Allah sai yake banci masu imani da tausayawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yasa ba a ce bin nasi ba mai yasa ba a ce bin nasi raufur rahim sai aka ce bil mu'minina saboda su ya kace annasi hadda kafirai da munafikai sun shigo ciki su kuma kafirai da munafikai Allah ya umurci annabi da ya yake su ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina waghluz alaihim ya kai annabi ka yaki kafirai da munafikai ko kuma ka yaki kafirai da kuma munafikai waghluz alaihim kuma ka tsananta akan su kaga ba ayyuka ba a ce ya tausaya musu sai kai waghluz alaihim kafirai da munafikai aka ce annabi waghluz alaihi su kuma mu'minai aka ce ya tausaya musu bil mu'minina raufur rahim mai tausayi ne game da masu imani amma kafirai fa waghluz alaihi ya kausasa musu mun gane ko wayannan su ne sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuni zuwa ga cewa shi annabin gaskiya ne kamar da Allah ta'ala ce Muhammadur Rasulullah annabi Muhammadu manzon Allah ne da fadin sa kulli ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a kace ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku ku gaba daya annabi manzo ne zuwa ga dukkan duniya duk wanda yake ganin annabi an aika shi ne zuwa ga awam mu kuma ɗan haƙiƙa ne to shi wannan kafiri ne masu cin ash-shari'atu lil awam wal haqiqatu lil khawas kafirai ne mun gane ko dan su sun ce sun fita daga shari'ar manzon Allah su da haƙiƙa suke aiki dan shari'a ta gama garin mutane ce awam awamun nas ya ayyuhan nasu annabawa duka suna cikin awam su suke aiki da shari'a amma mu da haƙiƙa muke aiki haƙiƙa ma nasu Allah abin da ya kimsa musu a ransu suka ji cewa shine daidai to shine daidai in zina Allah suka ji sha'awa dan Allah bai kimsa musu zina in sha'awa zina suka ji to ita ce daidai in sata suka ji sha'awa to ita ce daidai duk abin da suka ji ya kimsu a ransu yayi musu dadi to shine daidai shine haƙiƙa a wajen su a gwanin addini ne na bauta wa san zuciya kawai jiran Allah ya ce fa anta wallahu alam anna ma yatabuna ahwa'ahu suna juya baya to kasan san zuciyarsu suke bi duk wanda ya bar shari'a to san zuciya yake bi kawai abinda zuciya ta raya masa tace shine daidai to sai ya dauka wannan shine hakika annabi manzo ne zuwa ga dukkan duniya ayoyi akan wannan suna nan da yawa wanda suke nuni zuwa ga cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne yace wa ma'ana shahadatu an la ilaha illallah wa ma'ana shahadati anna muhammadar rasulullah kuma ma'anar shaida cewa lalle annabi muhammad manzon Allah ne shine ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima shara ma'anar shahadatu anna muhammadar rasulullah shine ta'atuhu fi ma amar yiwa annabi biyayya a cikin umurnin da ya bayar wa tasdiquhu fi ma akhbar a gaskata shi a cikin labarin da ya bayar واجتناب ما نهى عنه وذجر ان يسنت ابن ده يهاني غبا دشي يا تساوتر والله يعبد الله الا بما شرع كما كر ابوتا والله سي ابن ده منزان الله رسنه يزو دشي ا متصين شرعه سي ابن ده الله يشرعنتا تهنير منزان الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما امر شيء ايوه منزان الله بييا ا عمرن ده يباير ابن ده منزان الله يتي اي اي ابن ده يتي ابري ابري ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله دو وند يوا النبي بييا تو حقيقه منزان الله يوا بييا ma'anan tasdiquhu fi ma akhbara gaskata labarin da ya bayar duk abin da ya bada na labari labarin abin da ya wuce ne na al'ummomin da suka gabata ko labarin abin da zai zo nan gaba na tashin alkiyama da azaban kabari da sauransu duka ya zama dole ka gaskata karkashin shaidawarka annabi Muhammad manzon Allah ne washinabu ma nahanu wa zajara sanan anisanci abin da manzon Allah ya hani gaba da shi ya tsawatar to a kaurace masa wallahi ubadallahi illa bima shara kar abauta wa Allah sai da abinda manzo Allah ya shar'anta wannan kalmar shahadar ana son kai ta wato ta hanyar tabbatarwa da harshe da kuma tabbatarwa da zuciya kan harshen kai tabbatar ima zuciyanka ta yarda asabu al-iqrar bil lisan wal iman bil qalbi harshe yayi ikrari zuciya kuma ta yi imani cewa annabi Muhammadu dan Abdullahi al-Qurashi al-Hashimi ba Qurayshan nan ba Hashiman nan manzon Allah ne zuwa ga dukkanin duniya zuwa ga dukkanin halittu aljalu da mutane kamar da Allah ta'ala ya ce wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko ba halicci mutun da aljanna sai dan su bauta mu ba halicci mutun da aljanna sai dan su bauta mu dan haka ba wani da za a bauta ba wani abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah subhanahu wa ta'ala dan wannan Allah ya halicci aljanna mutun to wa'annan aljanu da mutanen kuma su ne wanda Allah ya aika musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya koya musu yadda za su bauta wa Allah dan haka ba yanda za a yi ka bauta wa Allah sai ta hanyar wahayi ba za ka bauta wa Allah ba ta hanyar abin da mafarki ya nuna maka ko ta hanyar abin da zuciyanka ko wani zauki ko wani kashafi ko wani wajadi da zuciyanka ta abin nan dinka suna da wajadi suna da zauki suna da kashafi suna da wane ne duk wannan hayoyinsu ne da suke kalato yadda za su bi abin da ransu yake so dan ba za mu ce yadda za su bauta wa Allah dan ba bautar Allah suke san zuciya suke bauta to ba yadda za ka bauta wa Allah sai ta hanyar wahayin nan da Allah ya aika manzon Allah da shi wanda Allah ya ce tabarakallazi nazala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nazira albarakatun Allah sai ya waita wanda ya saukar da alqur'anin nan mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya akan bawansa wane ne bawansa anan annabi Muhammad me yasa aka bashi Qur'ani li yakuna lil alamin nazira dan ya zama mai gargadi ga mutanen duniya suratul furqan aya ta farko da haka manufar shahadatu anna muhammadar rasulullah manufar shahadatu anna muhammadar rasulullah shine ka gaskata shi cikin labarin da ya bayar wannan kuma ya kunshi wato kwata wato abin nan tasdiqu abin nan yi masa biyayya a cikin umurnin da ya bayar shine na farko ko da kuma gaskata shi a cikin labarin da ya bayar ka bi umurninsa ka gaskata labari ka dai sanci abin da ya hana kuma karka bauta wa Allah sai da abin da yazo da shi na shari'a madfar wannan shahadar kuma har wa yau kada ka yarda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da wani haƙƙi na rububiyya karka yarda da wannan kuma shi ma wannan manufar ta ce ta kai ka yarda cewa shi rasulullahi ka yarda cewa shi rasulullahi ne dan sakon Allah ne zaka yi da'a akan umarninsa an ka nisanci hannun sa sannan ka gaskata labarin da ya bayar ba za ka bauta wa Allah ba sai da abin da ya zo da shi na shari'a sannan bangare guda kuma kada ka yarda a matsayin cewa yana da wani haƙƙi a cikin rububiyya ko kuma yana yin tasarrufi da wannan duniyar karka dauka cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya tasarrufi da duniya yayin ruwan sama yayin iska ya kashe ya raya yayin kaza wannan rububiyya haƙƙin Allah ne aikin Allah ne wannan kuma karka dauka cewa annabi yana da wani haƙƙi a cikin bauta karka dauka shi kansa bawa ne ba a bauta masa shi ma bawan Allah ne ba a bauta masa kuma manzo ne ba a ƙaryata shi kun gane abdun ne la yu'bad rasulun ha la yukazzab bawa ne wanda ba a bauta masa sannan manzo ne wanda ba a ƙaryata shi shi kansa la yamliku li nafsihi wala li ghairihi shay'an min an-nafi aw ad-dar baya mallaka wa kansa ko waninsa wani abu na amfani ko cuta sai abinda Allah ya so haka Allah yace ya fada mana qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay Allah yace ka ce musu bazan ce muku ina da taskokin qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi ina da taskokin Allah ba taskokin arzikin Allah a hannuna suke bazan ga muku wannan ba bazan ce muku haka ba arzikin Allah yana hannunsa shi yake bayarwa ga wanda ya so wala a'lamul ghaiba kuma ban san gaibu ba Allah yace ya gaya mana ban san gaibu ba duk wanda zai zo yace annabi ya san gaibu to yana ƙaryata Allah ne da Allah yace wa manzon Allah ka ce musu wala a'lamul ghaiba ni ban san gaibu ba al-ghaibul mutlaq annabi bai san shi ba sai gaibin da Allah ya sanar da shi alimul ghaib fala yusiru ala ghaibihi ahada illa man tada min rasuli Allah masanin gaibi ne baya bayyana gaibi sai ga kowa sai wanda ya dade shi cikin manzanni to idan ya yadda da wani manzo ya sanar da shi gaibi to shi a gare shi yanzu ba gaibi bane dole an gane ko tun an sanar da shi ni yanzu na akwai abin da na sani wanda ba ku sani ba ni gare ni ba gaibi bane ko kuma gare ku gaibi ne kun gane ko akwai abin da na sani wanda ba ku san shi ba cikin daki na akwai wasu abubuwa daki na nan wajen akwai wani abubuwa nan ma wajen akwai ni yanzu din na san su amma ku fa ba ku san su ba a cikin daki na akwai abubuwan da ni na san su daka ni gare ni ba gaibi bane ko kuma fa gaibi ne yanzu da zaka ce min daki na in nayi kwana nan waje akwai wani abu da na aje akwai sauran dankali da nace na rage yana nan bai kare ba inda sauran suka fada sai in ce to ya aljami me ga waka ya kai ka sani amma in na sanar da kai fa ka sani ba gaibi bane amma in ban sanar da kai ba sai ka fadi kaga ba zan iya ka fadi ba to shi ma annabi haka ne abinda Allah bai sanar da shi ba bai san shi ba amma abinda Allah ya sanar da shi ba gaibi bane haka Allah yace gaya mana wala a'lamul ghaiba ban san gaibu ba wala aqulu lakum inni malak ko bazan ce muku ni mala'iki bane mala'iku sune la ya'suna Allah ma amarahum in attabi'u illa ma yuha alai kadai abinda nake bi shine abinda aka yi min wahayi haka annabi bawa ne da Allah yake umurtansa kuma yake bin abinda Allah ya umurce shi yace qul inni la amliku lakum darran wala rashada kace ni bana mallaka muku wani cuta ko wani abu na shiriya ta gaman katar bana mallaka muku wannan sai dai in muku wa'azi wanda ya ga dama ya dauka wanda ya ga dama ya bari shi sai Allah ya ce fazakkir innama anta muzakkir ka tunatar kadai kai bai tunatarwa ne lasta alaihim bimusaitir ba a aiko ka dan ka tilasta su ba Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka shiryar da wanda kake so ba haka yace wala rashada bana mallaka muku shiriya ta gaban katar sai dai shiriya ta irshadi qul inni lan yujirani minallahi ahad kuma kace ni ba wanda zai bani kariya daga Allah ba wani wanda zai bani kariya daga Allah idan Allah ya kama ni ba wanda zai kare ni walan ajida min duniyi murtahada kuma zan samu wani gurin karkata ba wata mafaka idan na bar Allah ba da inda zan je in fake wa qala subhanahu kuma Allah ya fada qul la amliku li nafsi naf'an wala darra yace ka gaya wa al'ummaka ni ma ba na mallaka wa kaina wani amfani ko cuta illa ba sha Allah sai abinda Allah ya so annabi yace walau kuntu a'lamu al-ghaiba inda na san gaibi lastaksartu min al-khair aida na yawaita al-khair irin kwadayin da manzo Allah yake da shi na al-khair ga al'ummarsa inda ya san gaibi yace aida ya yawaita al-khair lastaksartu min al-khair da na yawaita al-khair wa ba basani as-su'u kuma da wata cuta bata shafe ni ba annabi jaji yaki an karya masa hakuri an fasa kular kwano akan sa ta shige masa cikin ka sallallahu alaihi wasallam ya je taifa an jefe shi jini ta zuba har takalmansa sai da ya jike da jini da sauran abubuwa da yawa na cutarwa da manzo Allah ya fuskanta a hanyar da'awa annabi ya ce inda na san gaibi da wani cuta bai shame ni ba da na gano nan akwai cuta sai in yi kwana an gane ko yace in ana illa nazirun wa bashirun liqawmin yu'minun liba ban zama ba face mai gargadi mai bishara ga mutanen da suke da imani da qawmin yu'minun ga mutane masu imani wannan shine aikin manzo Allah yayi gargadi yayi bishara to da wannan zamu san cewa annabi bai cancanci bauta ba an gane ba wanda ya cancanci bauta ko annabawa ko waliyai ko bala'iku ba wanda ya cancanci bauta ba wani wanda yake makhluq ne wanda ya cancanci bauta ibada bauta haƙin Allah ne shi kadai kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace lalle sallata da yanka na na ibada da rayuwata da mutuwata duk na Allah ne ubangijin halittu la sharika lahu bai da abokin tarayya wa bizalika umirtu da wannan aka umurce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon masu mika wuya suratul an'am aya ta 162 zuwa da 3 da haka haƙƙin manzon Allah shine ka ajje shi a matsayin da Allah ya ajje shi wanda shine Abdullahi wa rasuluhu Allah ya so a bashi matsayi in yana so ya zama annabi sarki kamar irin su annabi Sulaimana kamar irin su annabi Dawuda annabi yace bai da buƙatar wannan a bar shi a matsayin sa na Abdul Rasul Allah ya bar shi a matsayin sa na Abdullahi wa rasuluhu salatullahi wa salamu alaihi ba wani matsayi da zaka gaya wa manzon Allah wanda ya wuce wannan duk wani yabo da zaka yi masa ka karkace kai kana dan amina na sidiji kan wace ce kai ka kare wanda yace Abdullahi wa rasuluhu yafi ka yaban manzon Allah yafi ka ladan yabo ka karkace kai kai ta manzo na sidi ji dan amina ji kan wane ne kai baiti dubu na wake kai ka gama kari mustajaba manzon Allah abin dogaro na kai shirkan ka kai wane ne ya akramul khalqi maliman aruzu bihi siwaka inda hudusul hadisul amami maula ya sallu wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim aman tazakkur fi ramil ladhi salami mazashta dam'an bihi min muqalatin bidami duk abinda zaka fada kai ka kare sai mutum yazo ya ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu ya fika yaban manzon Allah kuma ya fika ladan yabo ladan da zai samu ya fika dan shi ne yabe shi da mafi girman yabo ba wani abin da zaka gaya wa manzon Allah wanda ya wuce wanda yaban zai fi falala ka fi koda manzon Allah ka fi kamba ma shi ka barkace masa Abdullahi wa rasuluhu dan da shi Allah yake yaban sa a Qur'ani tabarakallazi nazala al-furqana ala abdihi subhanallazi asra bi abdihi an gane ko ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik da wa'annan Allah yake kiran sa a Qur'ani baya ma kiran sa da Muhammad annabawa sai ce ya Musa ya Isa ya wane ne amma shi anan ba a ce masa ya Muhammad sai da ce abduhu wa rasuluhu da sauran abubuwa irin wannan inda akwai wani yabo da manzo wanda manzo Allah ya cancanta ya masa wanda yafi wannan da Allah ya masa shi a Qur'ani ashe duk wani abin da zaka karkace kai ka karkace hula kai ta waƙe waƙenka wanda zai ce manzo Allah Abdullahi wa rasuluhu ne yafi ka yaban annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan shine matsayin da yafi kowanne matsayi da Allah ya masa haka mu tsaya daga nan ai hakuri mun dan wuce lokaci saboda mu zo kan gaba ne dan mun zo tashi mu ji dadin tashi kan gaba muka dan wuce lokaci sai ai hakuri subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.